Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta cocin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji dalilan ɗaliban makarantar sakandaren da Magaram na shafe shekaru 7 suna zanga-zanga duk zagarowa shekara. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, sai kuma sharhin jaridun Amurka na Daula Salim. Kamar yadda muka saba, ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Jiya Alhamis ne jihar Texas ta yi bankwana da tsohon shugaban Amurka George Herbert Walker Bush a birnin Houston kafin a ɗauki gawarsa a jirgin ƙasa zuwa inda aka binne shi. An ajiye gawar a shugaban Amurka na 41 cikin makara da aka lulluɓe ta da ƙyalle mai zanen tutar Amurka a majami'ar Houston domin masu makoki su je su yi bankwana da ita. Bayan kammala jana'iza, an ɗauki gawar a wani jirgin ƙasa na musamman wanda ya yi tafiyar kilomita 120 zuwa wajen da aka binne shi. Wannan shi ne karan farko da jirgin ɗaukar gawan ya ɗauki shugaban Amurka tun lokacin da ya ɗauki Dwight D. Eisenhower daga Washington zuwa jihar Kansas shekaru 49 da suka gabata. An binne Bush babba a kusa da matarsa mai shekaru 73 Barbara, wadda ta rasu a farkon wannan shekara da muke ciki, da kuma 'yarsu Rabin, wadda ta rasu tana mai shekaru 3 a duniya. 'Yan majalisun Amurka na shirin ɗaukar mataki kan Saudiya game da kisan ɗan jaridan nan da kuma yaƙin da take jagoranta a Yemen. Ana sa ran nan ba daɗewa majalisar za ta ba da wasu matakai da za su nuna fushin Amurka ga Saudiya, amma kuma wannan yunkuri zai ci gaba ne lokacin da sabbin 'yan majalisa suka kama aiki a watan Janairu. Cikin matakin da 'yan majalisar za su yi la'akari, akwai ƙudurin da zai yi ɗaura alhakin kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi a kan yariman Saudiya Mohammed bin Salman, sai kuma ƙudurin da zai kawo ƙarshen goyon bayan Amurka a yaƙin da Saudiya ke jagoranta a Yemen. Haka kuma akwai dokar da za ta haramta wa Amurka sayarwa da Saudiya makamai da aka ba mata takunkumi. Yanzu haka akwai kwararen haɗin gwiwa tsakanin 'yan majalisun da ke majalisar dokoki da ke son a ɗauki mataki, amma sai dai mako guda kaɗai ya rage musu, wanda yanzu haka ke ƙoƙarin samar da kasafin kuɗin da zai ciyar, wato zai ci gaba da baiwa gwamnati damar yin aiki. Kwanaki huɗu kenan da shiga yajin, wato da shiga yajin aikin likitoci a ƙasar Zimbabwe, yayin da gwamnati ta ki biya musu bukatunsu da suke neman a biya su albashi da kuɗin ƙasashen waje, kasancewar darajar kuɗin ƙasar ta faɗi. Ministan lafiya na Zimbabwe, Obadiah Moyo, ya amsa likitocin da cewa,
"We don't want to lie to each other or waste each other's time. We all know that there is no foreign currency to even..."
Ya ce ba za mu so mu yi wa juna ƙarya ba, mu ɓata wa juna lokaci, baki ɗaya mun san cewa babu wasu kuɗaɗen waje da za mu sayi ko da maganin da ake amfani da shi a asibitoci ne, balle a ce za mu biya mutane albashi da su. Yayin da ɓangarorin biyu ke kace na ce, wata mata kuka take a asibitin Ferrienta bayan mutuwar uwar mijinta. Matar ta ce uwar mijinta ba ta samu kulawa ba tun ranar Talata lokacin da aka kai ta asibiti a dalilin hatsarin mota. Yanzu haka dai asibitocin ba sa karɓan marasa lafiya saboda yajin aikin da likitocin ke yi. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Faransa Edward Philippe ya ce za a aika da 'yan sanda sama da 65,000 domin daƙile sake faruwar wani tashin hankali a yayin wasu zanga-zanga masu zuwa. An fitar da wannan sanarwa ne duk ko da matakan da shugaban ƙasa Emmanuel Macron ya ɗauka na ranar Laraba na cire harajin mai, wanda ya haddasa rashin zaman lafiya tsawon makonni. Ranar Asabar ɗin da ta gabata, birnin Paris ya fuskanci mummunan tashin hankali, inda masu zanga-zanga suka yi ta ƙona motoci da fasa shaguna a fitaccen wajen nan na Champs-Élysées. Jami'an gwamnati na nuna damuwa su kan cewa idan har aka sake samun irin wannan zanga-zanga ta ranar Asabar, wato za ta iya kawo matsala ga tattalin arziki. 'Yan tawayen Huti a Yemen sun ce yau Juma'a za su yanke shawara ko gwamnati da gaske take kan tazaman tattaunawa zaman lafiya da ake yi. A cewar mai magana da yawon kungiyar 'yan tawayen ba wato bamu da wata matsala kan zaman tattaunawar da ɗaya bangaren. Amma yau ko gobe za mu tabbatar da gaskiyar tattaunawar da ake yi. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta ɗauki nauyin taron da aka fara jiya Alhamis a birnin Rimbo na ƙasar Sweden. Wannan shine karan farko da ake zaman tattaunawa tsakanin 'yan tawayen Huti da Iran kimara wa baya da gwamnatin Yemen wadda Saudi Arabia ke wato taimakawa tun shekarar 2016. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffin ya bayar da rahoton samun ci gaba da aka yi a ranar farko ta tattaunawar, inda a duk bangarorin da suka amince da musayar fursunoni. Griffin ya buƙaci cewa duk bangarorin da su yi aiki cikin zuciya ɗaya domin isar da saƙon zaman lafiya. Daga ƙarshe, wata ƙungiyar lauyoyin kare haƙƙin bil'adama sun shigar da ƙarar gwamnatin Sudan ta Kudu kan laifukan lalata a madadin mata da 'yan mata 30 waɗanda ake zargin sojojin Sudan ta Kudu da yi musu fyaɗe. Antonia Mulvey, da ke zaman daraktan ƙungiyar mai zaman kanta ta Legal Action Worldwide, ta yi da'awar cewa sojojin Sudan ta Kudu ne sun gallaza wa matan da 'yan matan ta hanyar yi musu fyaɗe da mayar da su bayi. Mulvey ta ce an shigar da ƙarar ne jiya Alhamis a Geneva a wani kwamiti na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da duk wani abu na nuna bambanci ga mata. Kwamitin zai duba shaidar da aka gabatar masa kafin ya aikawa da gwamnatin Sudan abin da ake tuhumarta da yi. Kan haka ne Mulvey ta ce dole ne su kare mutanen da wannan abu ya faru da su ta hanyar ɓoye sunayensu.
Labaran duniya kenan, kuka saurara Sarfilu Hashim Gumel ya karanto. Kabarin mu nufi jamhuriyar Niger, inda ɗaliban makarantar sakandare suka shafe shekaru 7 suna zanga-zanga kowace zagayowar shekara. Wakilai Mutamar Abari na ɗauke da dalili.
Ma'azu Mamman shi ne mai watsa labarai a ƙungiyar ɗalibai ta USN nan da magaran.
6 watan Disamba wadda rana ce take tuna mana da rashi da muka yi na abokinmu Muhammad Laminu Mekanti. Ayau da safe mun samu mun halarci can makabarta don mu mai addu'a da gidansu, muka je muka gaida dangin shi, muka yi addu'a anan. Kuma akwai lecture yanzu da muna nan ana tsara ta da duka ɗalibai na jihar Damagaram da 'yan aikin hannu da ɗalibai abokanmu na jami'a. Sai je da fagen share jami'a. Zan yi wasan ƙwallon ƙauna ɗin kai tsakaninmu da mu da HDN yayinmu wanda suke university. Kuma yanzu akwai kwamitin tsare-tsare wanda muna tsammani yin wani abu a nan zuwa gaba.
Ta wannan rana hutowa ko kuma rashin zuwa makaranta da kuka yi, kamar ta samu karɓuwa za a ce a ko'ina sassa daban-daban na ƙasar nan?
Wannan rana ta samu karɓuwa saboda kwamitin zartarwa ne na ƙasa ya ba da umarnin tahiya wannan yajin aiki. Muna sa ran duka a katurban jizifursan wannan abu duka ya tsaye. Wannan karo na 7 ne muke sallata.
Tsawon shekarun nan 7 ɗaliban suna fitowa, abinda Ma'azi ya ce ba a san ransu ba suke barin karatunsu. Ya yi kira ga hukumomi su kawo ƙarshen wannan lamari.
A wannan jamhuriyar da ce je ta 7 akai abin yau shekara 7 shine muke kira da babban murya da a kawo ƙarshen wannan abin. Kai kasance kullum hutawa ce zan murƙa yi, muna ɓata karatunmu kuma babu wani abu da suke. Tunda abu ne wanda ba a kan doka ba aka yi shi. In kuna tuna duka wancan tunda shi ɗan Niger ne ba a san ba me zai zama gobe. Yana cikin ɗakin karatun shi ne wanda abu ya same shi. Shine muke kira ga hukumomi nan da hukumomi na ƙasa gabaki ɗaya da a yi ƙoƙari wannan abu a kawo ƙarshen shi. Kai kasance kullum hutawa zan murƙa yi titi, muna ta abubuwa. Mu wannan mu ma ba san shi ba muke.
Da kuka je wajen iyayen nashi kamar menene kuka gani ku?
Lallahi wa la ilaha. Da muka je gidan nashi ma ma'aifan nashi da uwar tashi da tsohon nashi Allah ya musu cika. Sai 'yan uwan shi da ya fami shi na gidan da makwabta muka zo suka zo aka yi addu'a muka yi jawabi. Muka tauta musu da hands muna nan muna bi sauƙaƙawa.
Kafin su rasu, iyayen Mekanti sun samu diya. Usman Lawali Batire shi ne jagoran ƙungiyar ɗaliban a wancan lokaci shekara ta 2011. A hannun shi ne kuma Mekanti ya cika.
Lalle kam haka ne Laminu, Allah ya mashi cika a gabanmu tare da ni da ma'ahin shi, muna cikin likita. to wannan mutuwa talabi ne mai kanti menene haƙi abin da ya kamata a nemi diya kuma banda diya da za a nemi hallo wanda ya aikata wannan aika ya kamata a kamo shi a zo a hukunta shi dukkan da ya kamata kuma ni ne na shigar da kara a kotu da cewa yaro alƙwal a kashe shi bu miyar raba wannan dama shine sun tantaka wata shekara ai wannan zaman a gamu a zo ai addu'a a ji gidansu ai mu yakace mishi ai addu'a kuma a shi a ziyarci kabarin shi kamar yanda ake na wannan na February da ake canya mai tunda kun ga kun nuna namu na mai kantin na February ai ba dibo ne ba tunda shi a na February da aka yi ba a samu ba aka yi wani biyan diya ba a samu aka yi wani zama ba takamaimai wanda aka san ko mene ne ake ciki mu Allah ya sa mun samu mun yi har zama guda biyu da gwamnati
a dai waje na nemi bayani daga hukumomin ilimi sai dai hakata bata cimma ruwa ba dukkan wayar da na buga ba amsa Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
Jami'a
gai da ta maka kuma ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda goma nan Washington ke cewa karfe 2 da kwata na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Dr. Aishatu Yushau Armayau, wadda ta kware a fannin masu matsalar hankali. A makon da ya gabata, ta ce ta ga marasa lafiya maza da mata da ke zuwa asibiti akai-akai su 16,910 a cikin watanni 7 a wannan shekarar. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga Dr. Aishatu.
A sababbi kuwa a tsakanin January zuwa July an ga maza sabon cases 623, an ga mata 1209. To kin ga kenan mata sun fi maza yawa, kin gane? Kuma ba mu da likitocin nan mata, kuma yawancin matan nan da na karatu miki dinnan, ko dai su zo miki da ciwo na maganar haihuwa, bayan haihuwa suka samu ciwon, ko kuma ciwon bakin ciki, depression, saboda tashin hankali kala-kala.
Yanzu dazu da kike bayani, kin ambaci cewa waɗanda ke da wannan matsalar ta kamar taban hankali haka ko gushewar hankali, yawancin mutane sai a dauke su tamkar ba su da wani sauran amfani a rayuwa, ana nuna musu wariya ko kuma ana kyamatar su. Shin wani kira zaki ma al'umma?
Kin gani a kullu abin da kike ga mutane shine ko wannan ciwon ba wai dan Allah ko dan mutum yayi laifi bane ya samu wannan ciwon, kin gane? Ciwon nan ciwo ne da Allah ya ba mutum wannan ciwon, kuma shi wannan ciwon duk wani tahalikin da Allah ya halitta a duniya zai iya wannan ciwon. Kin san dalili? Saboda babu mutumin da ba shi da kai a duniya. In ne maganar kai na maganar kwakwalwa kenan.
Haka.
Dan saboda ciwon taɓin hankalin nan zai iya yiwuwa gado ne, kagada, kakannin kila baka ma san da gane gado zai fito, kakanninka. Kin gane? Zai faɗo kanka, ko zai faɗo kan ɗanka, ko zai faɗo kan jikanka. Zai iya yiwuwa magani ne ka sha. Wannan fansi da wannan fansi da ke gani, wasu in suka sha fansi da sukan zo mana suna ihu suna dare-dare ya buga musu kai. Zai iya yiwuwa hadarin mota, hadari ba lallai sai na mota ba, zai iya yiwuwa daga kan gadinka zaka fadi kasa ka buga kanka. Zai iya yiwuwa ka tashi da daddare kana lalabe-lalabe ba wuta ka buga kanka akan bango. Kin gane? Zai iya yiwuwa an yi jifan dutse ya fada kanka. Zai iya yiwuwa kana bakin titi mota ta bige ka. Saboda haka kada ka danne ciwon, ka kyamace shi. Idan ba za ka iya taimaka mashi ba, to kada ka je ka yi dariya ko kuma ka ce Allah ne ya kama shi akan yayi wani abu. Kuma ciwon nan in har za a gane daga farko, akwai waɗanda muka ba magani suka warke. Yau akwai wanda ni na ba mutane sama da 50 magani da har yau ba su ƙara dawowa da wannan ciwon ba. Kin ga ciwon farfadiya? Ai ba ciwon taɓin hankali bane ba. Ciwo ne wanda kan mutum yake spaki. Ba ciwon da za ka zo bane ba a ce a ai mutum. Ciwon da akwai waɗanda muke kira neurologist suke dubawa. To amma yanzu ya kasance kusan mu ne muke duba, ne dalilin da yasa muke duba. Saboda mutane idan suna wannan ciwon sai a ce aljannu ne suka kama su. A wurin maganin aljannun ciwon zai ci gaba da bin kan mutum har sai ya kai ga ya janyo illar da mutumin zai fara yin abubuwa da ba daidai ba. To in ya kai wannan shine sai a kawo mana. Kin gane? A hakan akwai mutanen da ni na ba su maganin ciwon farfadiya sun sha sun warke. Akwai ka'idar ba da maganin. In har abin bai lallace ba, in ka zo za a baka magani kuma za ka warke. To amma za ki ga kamar a katsina da yake miki magana, idan zan ga yara 50-40 ciwon farfadiya suke yi. Kuma ciwon farfadiyan nan sun fara ne tun suna jarirai, suka yi zazzaɓi, fizgaruwa ake ce mishi, fizgaruwa, fizgar convulsion kenan. Kin gane? A lokacin an ba su magani ko kuma an yi na gargajiya sai aka bar maganan, sai da suka yi shekara 4 ko 5 sai abin sai ya zo sau ɗaya, sai ba a koyi ba sai ya zo sau 2, sai sun kai shekara 10 kan ya riga ya gama bugawa. Kin gane? Sun riga sun faɗi, brain ɗin ya riga ya gama lallacewa, sai aka kawo mana. To in an kawo wannan tsakanin da Allah da Annabi, yaro ne ka riga ka samu matsala akan nan, ya daɗe ya daɗe ya daɗe, lokacin da za a kawo ka ba wani abu da za su iya maka da ya fi na. Wasu ma magana ma ba sa yi, suna fitsari a jikinsu. Kin gane? Wasu suna dukan kansu, suna jima kansu ciwo. shi abin da za mu su kawai shine mu kokari su bar jima kansu ciwo su rika samun
barci
yana wannan gujin jin mutum kin gane ai manajin kawai amma ba za ka iya bada magani da mutum zai warke mutum da an riga an yi taking time
dakta yanzu masu sauraro za su so su ji kamar waɗanne irin alamomi ne ya kamata iyaye ko kuma jama'a su sa ido a kansu musamman akan yara tunda su ba magana suke ba balantana su ce ga abin da ke musu ciwo ko ga matsalar da ke damun su
yawa inda kamar yaro wannan fisgaruwan da ake cewa fibra convulsion in jikin su ya zafi sai su fara convulsion kin gani da yaro ya fara irin wannan abin ka kai shi asibiti kai ka ga mun likita ga abin da ke faruwa kin gani ka yi treatment din ka har ƙarshe kada kai tunanin cewa a'a ai an yi mishi dan wasu cewa a'a ai wallahi an yi mishi ne kuma ma da aka ma je asibiti da aka bashi magani shikenan in ya sake yi sai a ce a'a ai ba wannan ba na asibiti bane na asibiti ne
masu sauraro lokaci yayi halin nasa dan haka zamu dasa aya anan sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin Dr. Aishatu Armayau Yushau da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to a gaida malamai yanzu kuma ga Daula Salim dauke da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan Amurka a wannan mako
Sharhin jaridan Amurka Sharhin jaridan Amurka na wannan mako zamu fara ne da jaridar Yahoo Lifestyle inda aka yi tsokacin labarin matar tsohon shugaban kasar Amurka Michelle Obama tare da abokin cin mushenta wato tsohon shugaban Amurka George W. Bush sun mamaye wata musayar alawa da suka taba yi a lokacin da ake zaman jimamin mutuwar tsohon shugaban Amurka George W. Bush dan mamacin wato tsohon shugaban Amurka George Bush ya mika wa matar tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama wato Michelle Obama alawa a lokacin da ya zo gaisawa da ita sai jaridar Vasilia Time Delta da ta rawaito cewa wata malamar kimiyya a wata makarantar secondary ta garin Vasilia a jihar California ta aske wasu dalibai gashi yayin da take wakar taken kasar jami'an yan sanda sun kama malamar sun kuma caje ta da saka dalibai a hanyar cutarwa an dauki hoton bidiyo a lokacin da take aske wani dalibi gashi kuma tana wakar taken kasar sannan tana ce mashi ya tsaya bata gama ba sannan tayi kokarin aske wata daliba gashi bayan da sauran daliban suka gudu suna ihu sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labari mai take an haifi wata jariri daga mahaifar macen da ta mutu likitoci sun karba haihuwar jaririya ta farko wanda aka haife ta bayan an sawo mahaifiyarta mahaifar wata mata da ta mutu duk da an taba haihuwar jarirai da mahaifar da aka sanya wa iyayensu amma yawanci mahaifar mutane ne masu rai ake samu su kamar ƴan uwansu ko kawaye masu bincike sun ce wannan nasara da aka samu zai taimaka wajen haifar jarirai da mahaifar mutanen da suka mutu ita dai mahaifiyar wannan jaririyar an haife ta ne bata da mahaifa daga ƙarshe bari mu je jaridar New York Times inda aka rubuta labarin shahararre kuma sanannen fim din nan mai suna Black Panther ya shiga sahun karban lambar yabo ta Oscar taron karban lambar yabo ta fina-finai da za a yi a watan Maris shi dai wannan film din na Black Panther ya kafa tarihi mai girma inda aka sayar da tikitin shigar kallon sa dalar Amurka biliyan 1 da miliyan 100 yayin jaridan Amurka ku saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya
to ga da Daula sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashin Hausa na Modern America ni magana Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo a jihar Bauchi na kira gaskiya sunan Najeriya jam'iyyar APC da jam'iyyar PDC kuna zargin juna APC tana zargin gabiri da tsaro da wannan zarge-zarge duk ba zai kai mu ba kowane dan takara ya tsaya ya zage kawai ya fadawa al'umma talakawa manufofinsa in sun zabe shi da abinda zai musu da abinda zai musu shine da koradiya amma wannan yana korafin wannan yana sayan kuraya wannan yana korafin wannan yana sayan kuraya to wannan ba zai kai mu ba ya kamata kuma kasashen duniya sun zuba mana idanunsu ga wannan irin zabe za a yi a wannan kara ya kamata ku tsaya ku ɗan takara ku nemi jama'a kuma ku faɗa wa mutane abin da za ku musu wanda zai kawo musu ci gaba musamman ruwan sha wutar lantarki asibitoci makarantu da sama matasa aikin yi. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ina son amfani da wannan dama kare kira ga ƴan uwana matasan Najeriya kiɗaya da don Allah mu goce bangar siyasa musamman duba da gani da haka zaɓe ke ratuwa. Ina kira ga ƴan uwana matasa da don Allah mu goce bangar siyasa da kuma shashen miyagun ƙwari da fatan Allah sa mu yi zaɓe lafiya kuma are lafiya. Na gode ƙwarai gidan Radio America.
Mai magana Musa Jeyi Nusari. Daga yaruwa tarayyar Najeriya ina kira ga al'umman Arewa maso gabashin Najeriya. Ya kamata al'umman Arewa maso gabashin Najeriya, kamar yadda a baya muke ta'addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya ba mu zaman lafiya, ya kamata mu ci gaba da wannan addu'o'i har mu fasa yi. Saboda sai ka ga abu kamar ya tafi, sai ka ji an ce gobe an kai sojoji kaza a nan. Jibiyan kawai sojoji kaza a can. Kamata ya yi kamar yadda a baya muke ta'addu'o'i Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya. Ya kamata talakawa ƴan uwana da masu hannu da shuni da ƴan gwamnatoci duk da muka yi sallah da sauran ibadu, ya kamata mu rinƙa addu'o'i Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya a yankinmu na Arewa maso gabashin Najeriya. Allah ka ba mu zaman lafiya, Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina, Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina. Ana gode gidan Radio Muryar Amurka. Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi.
To amin da wannan addu'o'i za mu kai ga takaitattun labarai.
To, ‘yan majalisun Amurka na shirin ɗaukar mataki a kan Saudiya game da kisan ɗan jaridan nan da kuma yakin da take jagoranta a Yemen. Ana sa ran ba daɗewa majalisa za ta ba da wasu matakai da za su nuna fushin Amurka ga Saudiyar. Amma kuma wannan yunkuri zai ci gaba ne lokacin da sabbin ‘yan majalisa suka kama aiki a watan Janairu. Cikin matakan da ‘yan majalisun za su yi la'akari akwai ƙudurin da zai ɗaura alhakin kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi akan yariman Saudiya Mohammed bin Salman, sai kuma ƙudurin da zai kawo ƙarshen goyon bayan Amurka a yakin da Saudiya ke jagoranta a Yemen. Haka kuma akwai dokar da za ta haramta wa Amurka sayarwa da Saudiya makamai da kuma ƙaƙaba mata takunkumi. Kwanaki huɗu kenan da shiga yajin aikin likitoci a ƙasar Zimbabwe, yayin da gwamnati ta ƙi biya musu buƙatunsu na neman a biya su albashi da kuɗin ƙasashen waje, kasancewar darajar kuɗin ƙasar ya faɗi. Faraministan Faransa Edouard Philippe ya ce za a aika da 'yan sanda sama da 65,000 domin daƙile sake faruwar wani tashin hankali da za a yi yayin wasu zanga-zanga masu zuwa.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri cike hadda duniya Amurka na Muhammad Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin sharhi a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Kuna ma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Safilu Hashim Gumel da ya taya ne gabatar da shiri da karanto labarai, sai Solomon Abo da ya taimaka wajen harhaɗa shirin. Da injiniya mu ta yau Zainab Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.